Daga nan gundumar Colombia sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalar. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum da fatan an yi ne lafiya yau ranar 19 ga watan Fabrairun shekara 2019 suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da baba ko makiyar da masauran abokan aiki muke fara cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
yan sanda abu da yake hannun mu shine kuriyar gwaje irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake akan su da zara an kammala bincike za mu gane su wane ne su
to sai ai mana afuwa yanzu dai ga kanin labarai
jihohi 16 na Amurka sun kai ƙarin gwamnatin Trump a kotu game da ayyana dokar ta ɓaci saboda ya samu kuɗi da zai gina katanga akan iyakar ƙasar Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce rikice-rikicen cikin gida a Najeriya sun yi sanadiyar kusan mutane miliyan 2 sun rasa masu gudansu wanda kashi 60 a ciki ƙananan yara ne. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a yau Talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta mayar da martani ga duk wani harin soji da inda za ta kawo mata.
To kanin labaran kenan aka ji yayin da ya rage ƙasa da mako guda a yi babban zaɓe a Najeriya ko me ke faruwa yanzu haka a bambirin tarayya Abuja?
Yan sanda abu da yake hannun mu shine kuriyar gwaje irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita yanzu haka da aka same su da waɗannan
to idan muka leka jihar Plateau kuma zamu ji cewa to haka kuma zamu ji hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun umarci jami'an tsaro su dakatar da amfani da wayoyin hannu daga dukkan wata na'urar nadar hoto a fagen fama sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustafa Nasir ba tsare zai kawo mana a wannan la'asariya sai kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
in ba kulanta ne ya riba kan zai abu to abun ba ta shi
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri Jihohi 16 na Amurka sun kai ƙarin gwamnatin Trump kotu game da ayyana dokar ta ɓaci saboda ya samu kuɗin da zai gina katanga akan iyakar ƙasar. Manyan lauyoyin jihohin ƙarƙashin jagorancin babban lauyan jihar California sun shigar da ƙara a jiya Litinin zuwa wata kotu da ke gundumar arewacin California. Ƙarar da suka yi na cewa ayyana dokar ta ɓaci da shugaban ƙasar yayi ya saba wa dokoki da kuma kundin mulkin tsarin ƙasar. Haka kuma zai cutar da jihohin da mazauna cikinsa wato idan aka dauki kudade daga fannonin yaki da miyagun kwayoyi da ayyukan gine-ginen sojoji da ma wasu ayyukan hukumomin tsaro domin yin wannan aikin kararrakin sun kira ga kotu ta hana gwamnatin Trump kwata-kwata akan aniyar ta na karkatar da kudaden asusun zuwa ginin bango da take niyyar yi kuma a hana ta gina bangon ba tare da majalisun tarayyan kasar sun bada kuɗi ba A halin yanzu kuma cikin wani jawabi da shugaban American Trump ya yi da zuma matsin lamba ga sojojin Venezuela ya ce dole a kawo ƙarshen aƙidar gurguzu a ƙasar yana mai cewa Amurka tana buƙatar a shirya miƙa mulki cikin lumana. Da yake jawabi a Miami, Trump ya yi kira ga sojojin Venezuela a kan kada su ɗauki umarni daga shugaban ƙasar ta Venezuela na yanzu Nicolas Maduro, maimakon haka su amince da ta yin afuwa da ɗan takarar shugaban ƙasa na 'yan adawa Juan Guaido ya yi musu wanda yanzu Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar Venezuela. Fadar White House ta faɗa kafin Trump ya yi wannan jawabi ga Amurka wa Venezuela cewa Amurka ta san inda jami'an sojojin ƙasar da iyalansu suke ɓoye kuɗinsu a faɗin duniya. Trump ya kuma gargaɗi sojojin Venezuela kada su bari a shiga wato su bada dama a shigar da kayan taimako da ake kawowa daga ƙasashen waje domin taimakawa mutanen ƙasar. Majalisar Dinkin Duniya ta ce rikice-rikice cikin gida a Najeriya sun sanadiyar kusan mutane miliyan 2 sun rasa matsugudansu, kuma kashi 60 cikin 100 na wato kananan yara ne. Kan haka ne kuma aka fito da wani shiri da ake gudanarwa a babban birnin tarayya Abuja, wanda ke kokarin karantar da mutane da suka rasa matsugudan nasu ilimin fasaha da ya hada da tsara yaren kwamfuta da kuma na'uran gwajin lafiya ta tafi da gidanka. Michael Oladimeji wani yaro ne dan shekaru 12 da haihuwa wanda ya arce daga Borno tare da iyayensa a shekaru 2 da suka shude domin kaucewa hare-haren ta'addancin na ƴan Boko Haram. Wala yana cikin ƴan Najeriya miliyan 1,800 da galibin su kananan yara ne suke zaune a sansanoni ba tare da sanin makomar rayuwarsu ba. Amma Oladimeji yana cikin dalibai 100 da wato ƴan shekaru 7 zuwa 17 wanda suka yi nasara shiga karatun tsara yaren kwamfuta da na'uran gwajin lafiya ta tafi da gidanka.
So I used to play with my daddy's school, but it's not enough for me to do my coding.
To wannan yaro da ya ce tun lokacin wato da suka zo wannan wuri ne suke kokari ko kuma suka ga yanda ake tsara harkokin kwamfuta tun yana ƙasa. Wato ya ce su ma sun iya bakin kokarin su suna hada hotuna wanda suke iya bari hotunan su yi magana akan kwamfuta ko kuma wato su rubuta wasu abubuwa da kwamfutan zai iya amfani da shi ya yi magana. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a yau Talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta mayar da martani ga duk wani harin soji da India za ta kawo mata. Khan ya yi wannan kashedi ne a wani jawabin talbijin yayin da yake fama wato ƙasar ke fama da tankiya tsakanin ita da wato makauciyanta wanda su duka suke da makaman nukuliya wanda suke zaman doya da manja ƙasar India, biyo bayan wani mummunan harin ƙonar bakin wake wanda aka kai wasu sojojin India a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Ya ce idan kuna tunanin za ku kai wani hari ne akan Pakistan, to fa ita Pakistan ba za ta yi wata ba, za ta bayar da martani ne. Khan ya ce ba mu da zaɓi illa mu bayar da martani ga duk wani irin hari daga India.
Wa baya ku makere kenan karantu ma labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla jama'a sai a gafarce mu da ɗan tangaran da muka samu a farkon shirin. Da farko zan fara lekawa babban birnin tarayya Abuja domin jin irin wayar da ake toyawa yayin da ya rage ƙasa da mako guda a babban zaben shugaban ƙasa. Na tuntuɓa abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu wanda ke can Abuja tana bibiyar abubuwan da suke faruwa, inda na fara tambayar ta ko me ke faruwa yanzu haka Abuja.
To gaskiya akwai abubuwa da suke faruwa da dama a Abuja, kama daga taron jami'an tsaro harkokin da take ya fara shugaban kasa da hukumar zabe da ta kira ta sake kiran taron masu ruwa da tsaki karo na biyu bayan take da bandan da ta yi, da kuma yanzu haka inda ba mu sake ji ba za ta ji kamar hayaniya bayan fage nan muna kyautata jam'iyyar PDP ne inda take yin taron da ta kira taron manema labarai, kuma bayan wannan taron za ta yi taro na kusoshin jam'iyyar PDP domin ita ma bayyana matsayinta dangane da daga wannan zaɓe da hukumar zaɓe ta yi. Ba za ta iya tunawa jiya muna kyautata jam'iyyar APC ne mulki inda suka kira taron su kuma na ƙasa na gaggawa da suka bayyana rashin gamsuwa da kuma baƙin cikin su da wannan mataki da ita hukumar zaɓe ta ɗauka. To a nan dai dukkan ƙusoshin jam'iyyar PDP sun yi jawabai kama daga shugabanta, shugaban majalisar dattijai, wato shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ɗin Atiku Abubakar duk sun yi jawabai. Zan iya ce maka dukkansu jawabansu kusan sai ka ce suna magana ne da yawuya. Na farko suna nuna baƙin ciki su game da tsaki zaɓen nan, na biyu suna kira ga magoya bayan su kada su yi ƙasa a gwiwa kada su dauki su fito ranar Asabar domin kada ƙuri'a. Na uku suna jaddada cewa kamar yadda hukumar zaɓe ta sake ba da izinin a ci gaba da yaƙin neman zaɓe za su sake zagawa domin suna cika magoya bayan su sake
da farko kin ce akwai taro na masu ruwa da tsaki kan tsaro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake gudanarwa. Menene ka wannan taron? Akwai matsalar tsaro ne da za a fuskanta gabanin zaben nan ko kuma me ya faru?
Ba zan iya cewa akwai wata matsalar tsaro ba, sai dai sarkilu babu ce kaka sani loto fada shugaban kasa takan kira taro irin haka, musamman ma yanzu haka da yake ana gabatar zabe. To ba zai nasaba da wannan zabe ba da ƙarin ganin cewa an ɗauki dukkan matakan tsaro don ganin cewa an gudanar da wannan zabe lami dafiya.
Haka to kamar hukuma INEC kuma za ta ƙara gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don akan wannan dage zaben da ta yi. Shin har yanzu tana mutane bayanin dalilin da ya sa ta dage ne, ko kuma akwai wasu sabbin bayanai da aka samu ne ake tattaunawa akai?
Ka san ko bayan da ita hukuma zaben nan ta kira taron ta da farko dai bayan ta sanar da dage wannan zabe, ta yi bayanai waɗansu sun gamsu waɗansu kuma suna ganin kamar akwai alamar tambaya a bayanan da ita hukuma zaben ta yi ba, ta yi ma sun nuna rashin gamsuwa abinda ya zama fitacce a dukkan bayanan da mutane suka yi a wurin shine ba lallai ne suna adawa da dagin zaben nan da aka yi ba, idan akwai dalilai bararen dalilan da ya kamata a dage zaben sai dai ƙurarren lokacin da hukumar zaben sanar da dage wannan zaɓe shine ya ɗaurewa mutane da dama kai. Banda haka kuma lokacin da hukumar zaɓe ta sanar da dage wannan zaben ta kuma sanar da cewa na farko daina karɓar katin nan da ta yi yana nan daram, na biyu dokar hana yakin neman zaɓe ita ma tana nan daram.
To Idris, mun gode kwarai da gaske, sai a ci gaba da sa ido kan abubuwan da suke faruwa.
Wato mun gode.
To madalla. To madalla. To idan muka je jihar Plateau kuma hukumar zabe ta INEC ta bayar da tabbacin gudanar da zabe a karamar hukumar Kwamfan, inda gobara ta kone wani ofishin hukumar zaben. Zainaba Baji na dauki da cikakken bayani.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa a nan jihar Plateau ta ba da tabbacin gudanar da zabe a karamar hukumar Kwamfan, inda aka samu gobara da ta lashe wasu kayayyakin aikin ta, ciki har da katunan zabe kusan 6,000. A ranar 10 ga wannan wata na Fabrairu ne dai gobara ta lashe ofishin hukumar zabe na karamar hukumar Kwamfan a nan jihar Plateau. Gobarar ta cinye katin zabe 5,987 na waɗanda basu karba ba. Gobarar ta kuma lashe akwatunan jefa kuri'a 297 da janareta 14 da sauran muhimman kayayyakin hukumar zaben. Kan haka na tambayi kwamishinan hukumar zabe na jihar Plateau Malam Husaini Halilu Fai kowane mataki suka dauka don ganin asarar da aka yi bai shafi masu kada kura'a ba?
Ai, tun rannan mun riga mun tabbatar ma mutane, musamman su wadda suke wannan karamin hukuma na Kwamfan din, domin mun je mun yi mitin da su. Abin da na faruwa gari ya waye ni da kaina, na tafi mun yi taro na ake cewa na ruwa da tsaki, a hadda masu lura da irin wannan zabe din, masu sa ido na ƙasa hadda na ƙasashen waje, don mun riga mun yi mitin domin duk waɗannan kayayyaki wadda suka kone a wannan gobaran an riga an mai da su. Taimakon Allah ma su smart kari riga din nan duk ba riga amma an ba wannan local government din ba.
Akwai labarin cewa wato katin zabe na kusan mutane 5,000 sun kone a nan gurin. Su fa za su iya gudanar da zaben kenan?
Duk wanda yazo mun sa kowa ya rubuta register na sunan shi, wanda inda ya tabbatar katin shi na nan a wurin bai riga ya ansa ba, kuma mun register din nan mun riga mun tura.
Kwamishinan hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan Malam Husaini Halilu Fai. Mataimakin sakataren majalisar mashawarta kan harkokin jami'i reshen jihar Plateau Sebastian Pioklam shawara ya ba masu kada kuri'a da suka yi rahoton duk wani abin da suka gani ba daidai ba, maimakon daukan doka a hannunsu.
Idan mutum ya ga abin da bai daidai ba, kare je cewa zai daga rikici. Akwai mutanen INEC wayanda su ne ya kamata ka gaya musu, kuma za ka gaya musu cewa wannan abin bai daidai ba, in sun hada baki sai ka dauki sunan shi ka zo ka bayar. Mu dai muna kiran su duk ko mutum ya ga me ne, kare daga hankali ba, ya rubuta.
Shiko Salisu Idris mai kilishi Bokos shawara ya ba jama'a da su bi cancanta wajen zaben shugabannai.
Mu 'yan Najeriya ne, ba mu da wani ƙasan da yafi Najeriya. Mutum ya zauna ya auna, domin yau in daɗi ne mu ne za mu ji daɗin nan da ko shekara 4. in wahala ne ya zo dukanmu ne ba wai wani dan jam'iyya kaza ko wani din jam'iyya kaza ba wane ne ya dawo kusa da talaka ya san damuwar talaka yancin mu kenan wannan shine kuri'ar da zamu
A ranar Asabar 23 ga wannan wata na Fabrairu ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. To idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma hukumomin tsaro ne suka umarci jami'an tsaro da su dakatar da amfani da wayoyin hannu da dukkan wata na'urar da ɗau hoto a fagen fama da nufin kawo ƙarshen ɗabi'ar fallasa hotuna ba da bayanan sirrin tsaro a shafukan sada zumunta. Wakilin muryar Amurka a Maysulan Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A takardar da ya aike wa kwamandojin kula da sha'anin tsaro, babban kwamandan rundunar mayakan Niger Ahmed Mohamed ya sanar da su cewa daga yanzu haramun ne jami'an tsaro su yi amfani da wayar salula ko na'urar ɗaukar hoto ko ta naɗar bidiyo a yayin da suke fagen daga bayan lura da yadda wasu jami'an tsaro ke fallasa abubuwan da ba su dace ba a shafukan sada zumunta a wannan lokacin da ƙasar Niger ke neman bakin zaren matsalar ta'addanci da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan mataki. Shugaban kungiyar kare haƙƙin dan Adam ta kadar dan majalisar Allah na cewa
daidai ne matakin da anka dauka haraka ce ta rayuwa su da kansu wannan abin yana ka musu hatsari da yawa in ya zamanto kana bada rahoto kana dibin ka ba wani wani shiko shi ba wancan har rahoton ya kai inda anka san matsayin da kuke ciki can wurin hidin daga to shi wancan makiyi shi dake matakin nan da tunda da sha ya gane inda kuke kuma ya gane wani makamman a gare ku kenan shi na yin shi dake makamman da sun lunka wannan ƙarhi kuma su shi biyu wata hanya wadda ba ku da labari.
Bayanai sun yi nuni da cewa amfani da wayar salula akan aiki na daga cikin dalilan da ke haifar da rashin samun cikakkiyar nutsuwa a wajen jami'an tsaro. Sabili kenan wani tsohon sojan da na tuntuɓa Caporal Ali Yakuba da aka fi sani da suna Dublo ke ganin dacewar wannan matakin haramci.
Sojan kuna tayya da dare ba kamar tuna gaje shiga ri zaka sa saboda wutan nan da an ga wutan nan ga maballai ne wutan nan nesa take zuwa ballai na salula mu a zamanin mu bai wa mani ma sam a kawo mazubu batun salula ha wani Facebook shine yake kawo mun wanga tashi hankali duka soji yanke soji a ta yana aiki da salula kana gadi aje abun ka gida in ka sabka ka dauki salula kai abin da kaga dama amma giska hisbi labi gadi ka kai aiki da salula ka sai da ranka ka sai da ran abokanka
daukan matakan yi wa umarnin na Hafsan Hafsoshin kasa biyayya da ma maganar dorewar wannan tsari ya zama wajibi ga mahukuntan Niger danganan an yi nasara a yakin da kasar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel.
Ya kamata gwamnati ta bi sau da kawo kuma harshen harsoshi wanda ya hido wannan shugaban sojoji sun ba shi karihin guwa shi bi sau da kawo wannan abubuwan kuma su zawan ya kamata kuma su bi wannan umarni tunda umarni na lahiyar su kansu da kansu umarni na wanda zai ba su dama su yaki na sun kuru cikin asiri ba cikin dan majamaja ya gane abin da ake ciki ba.
Wallafa hotunan da ke da nasaba da ayyukan tsaro a kafar Facebook ko rarraba wasu bayanan sirrin soja ta hanyar WhatsApp wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama a nan Niger kamar yadda a makon jiya aka yi ta yada abubuwan da suka shafi fadan da aka kafsa a tsakanin sojan wannan kasa da ƴan ta'addan Boko Haram a garin Shatumarin yankin Difa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagai da Sallam Muna Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 10:19 na safe a agogon Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a yau shirin zai leka jihar Jigawa ne domin jin irin amfanin da kananan kungiyoyin manoma mata suka samu daga gwamnatin jihar Jigawan.
Sannan a harkar noma an ba wa kungiyoyin matan wannan bashin da an kuburuwa suka kawo wasu matan sun ci gajiyar wannan.
Sannan daga bisani mu ji cigaban da aka samu wajen bunƙasa aikin noman a Najeriya baki daya.
To abin da ke faruwa shine yawanci idan an ce noma kowa yakan bada hankali ne akan shinkafa, masara da shauransu. Alhali kuma shi kanshi kifi mun yi shi ne saboda su mata da yara.
Ayi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin daga can jihar Jigawa domin jin irin amfanin da kananan manoma mata suka samu a karkashin wani shirin bunkasa noma da gwamnatin jihar Jigawan ta bullo da shi. Hajiya Hadiza Giwa na daya daga cikin manoma mata a jihar ta Jigawa.
To an ci gajiyar akan na farko awakan nan da aka rika bawa mata kuma suka yi nidowa ake bawa wasu babban alheri ne ga mata da matasa gabaki daya, saboda matan da suke da yara matasa a cikin gidajensu, to waɗannan matasan ma sun ci gajiyar wannan amfanin na kananan dabbobi musamman ma awakai da aka rika bawa mata. Sannan a harkar noma an bawa kungiyoyin matan mu, an ba su wannan bashin da an kuburuwa suka kawo, an ba su wasu matan sun ci gajiyar wannan. Amma a gaskiya za mu yi kira ga gwamnati da a ƙara himma akan shigowa da sauran matan ciki, saboda matan mu musamman ma matan mu waɗanda suke cikin ƙauyuka manoma ne, tunda manoma ne inda suke yin kiwo, suke yin noman kiti, suke sassarrafa kayayyakin noma. To wannan kamar yadda gwamnati ta shigo da ankoborowa, kuma ta shigo da wata hanya, wata dabara ta yadda matan nan za su sarrafa kayayyakinsu kuma har a fita waje da su da wannan kayan amfanin gona. To babban al'amari ne sosai, kuma muna buƙatar gwamnati ta ci gaba da wannan. Shi yasa yanzu suwafan ƙungiyarmu ta kananan mata manoma muna tare da gwamnati 100%, kuma za mu ci gaba da amfani da wannan damar da Allah ya ba mu, mu ci gaba da bunƙasa sana'o'inmu musamman ma ta farkin noma. A cikin kayayyakin da ake fitarwa akwai riɗi, saboda akwai matan mu waɗanda suka yi noman riɗi, aka kuma yi packaging ɗin shi, aka ƙara ingancinsa, aka tura waje.
To yanzu bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Hassan Maina Kaina ya zanta da shugaban shirin bunƙasa aikin noma na gwamnatin Najeriya Muhammadu Mustapha Ladan akan ci gaban da aka samu ta fannin bunƙasa aikin noma musamman na kifi.
To abin da ke faruwa shine yawanci idan an ce noma kowa yakan bada hankali ne akan shinkafa, masara da shauransu. Alhali kuma shi kanshi kifi mun yi shi ne saboda su mata da yara. Dalili shine mata su suna zaune gida ne, ba duka matan mu ne nan suke zuwa gona ba. To sai muka yi tunanin kan cewa noman kifi shine abin da yafi sauki a gare su. Shi wannan noman kifi da muka tsara ba wai mace za ta fito ta je gona bane, a'a, wannan tsarin da muka kawo shi shine su mata za a sama musu gona guda, wato a cluster za ka iya samun kungiya kamar mata 500 ko 200 a gona guda. Akwai irin wayannan gonaki a cikin kasar nan ta kowace ina, kowace jiha ka je ka samu, zaka samu, saboda dawa sun fara amma saboda rashin kuɗi sun gagara. To irin wayannan gonaki ne muke karba, muke kawo wayannan mata din daga kowane mazaɓa muka ɗauko su. Tsarin da gwamnati take so shine ana so kuɗi ya shiga hannun mutane, to sai muka ɗauko kan cewa a kowane mazaɓa za mu ɗauki mutum 500 mata, yara kuma 120. Akalla ana ganin mata da yara abinda samu
a kowane jiha kenan,
a kowane jiha.
Okay.
Amma mun fara da nan Najeriya ne. Duk jihohin da ke arewacin kasar nan guda 11 yanzu duk an tura musu takarda. Akwai Abuja nan, akwai Nasarawa, akwai Kogi, akwai Niger, akwai Kano, akwai Jigawa, akwai Kaduna, akwai Katsina.
Eh, amma abin da nake so sani yanzu jakamai mai an fara aiwatar da wannan shiri?
Mun fara shi a nan Abuja. Abuja mun fara shi, kuma muna da kungiyoyi. Sannan Nasarawa state mun fara a wancan shekara, amma yanzu zai za dauke shi da karfi.
Yanzu misali ni da nake nan Abuja, idan nace misali ina son na ga inda ake aiwatar da wannan shirin, za kai ni wuri?
Zan iya kai ka. Muna da gonaki guda kusan 10. Mafi karamin gona shine wanda yake da ramuka 20. Akwai mai rami 100 da akwai mai rami 50 akwai mai rami 60 akwai mai rami 70 duk wannan mun kawo su ne guri guda saboda mu yi kifin guri guda kuma AVU zare su ne ainihin wato technical partner namu
wato Jami'ar Ahmadu Bello
Jami'ar Ahmadu Bello Zaria mun tura musu takarda kuma sun amince kuma yanzu za mu ci gaba da zama da su don mu san yadda mataki za a yi don ci gaba da wannan aiki
din eh kafin ka cika wannan misali yanzu inda kuke da wannan kifayen a tuni sun an fara kiwon su kuma sun fara aihuwa
hakika mun har mun fara sai da wasu yanzu kuma za mu saki sana sabon zubi
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da Hassan Maina Kaina da suka bada gudunmuwa a shirin da kuma Julie Gresham mai hada sauti Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
to madalla a gaishe ka yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma suwaro kuke turo mana ta hanyar email
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa lokacin zarge-zargen da ake wa shugaban hukumar zaben Najeriya a kafafen sadarwar zamani cewa sun hada kai ne da jam'iyyar PDP wajen dage zabe wannan maganar abin dubawa ce matuka sai kuma sakon mu na gaba daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa shi kuma yace Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga ɗan uwana matasa da mu guji tada rikici ko fitina a wajen zabe kai ra'ayinka na yinawa daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan zabe ya gudana cikin lumana da kwanciyar hankali kuma mu samu shugabanni na gari masu gaskiya da riƙon amana ga kuma sako daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka shi kuma yace muna fatan kalamin da shugaba Buhari yayi akan cewa duk wanda jami'an tsaro suka kama yana satar akwatin zabe hukunta shi zai sa masu aniyar hakan su shiga taitayin su wajen sanin cewa kowa rai yayi dadi bai kai ga mai shi ba ga kuma sako daga Gali Siraju Faki shi kuma yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama in jajantawa sojojin Najeriya bisa harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Bunyadi na jihar Yobe to Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sauran kuma Allah ya ba su lafiya a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afrika baki daya sakon mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Mustafa Alƙali Koko a jihar Kebbi a Najeriya shi kuma ya ce gaskiya bai kamata wai dan an dage ranar zabe ya sa mutum ya fasa kada kuri'ar shi ya kamata kowa ya fito ya zabi shugaba na kirki wanda ya cancanta Allah ya sa wannan shine mafi zama alheri ga ƙasar nan namu to amin amin madalla a ci gaba da turo mana sakonni
to madalla mun gode da wanda suka samu damar aiko mana sakonni shi a cigaba da aiko mu kuma mu cigaba da kawo muku to kafin mu sallama gaba baya da mana da kai tattun labaran duniya
adadin yan neman takarar shugaban kasa akan wato jam'iyyar Democrats sun wato da za su fafata da shugaban Amurka Donald Trump a zaben shekarar 2020 ya karu a yau Talata bayan da Bernie Sanders ya sanar da sha'awarsa Sanders ya yi kokarin samun zama ɗan takarar Democrat a zaben shekarar 2016 amma sai ya sha kai a hannun tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton dan shekaru 77 da haihuwa Sanders ya samu goyon baya ne saboda alƙawari da ya yi na zai bada karatun jama'a a kyauta kuma gwamnatinsa za ta faɗa da shirin kiwon lafiyar ga Amurkawa
to madalla masu sauraro an maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin baba ku mai kirki ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Chang Mr. Phil Hashing kuma yake cewa sai aka ci gaba sauraron mu yanzu a muka muku shirin yau da gobe shirin matasa Thank you.